ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا قوم شاتا زوات رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو تياد داري هدى دا أربعين دا هدو وعدى تيدي دا بيو قواتا هدو شكرة تا دبو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية kamar yanda tafsiri ya saba gudana a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano. Yau ma da izinin Allah za mu dora daga inda muka tsaya. A jiya mun karanta daga aya ta 188 har zuwa ta 194. Mun karanta ta 5 din, amma dai ba mu karasa bayanin ta ba, wanda za mu tashi ne akan wa anfiqu fi sabilillah kan ta 195 din insha Allah. Arama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin wa atimmul hajja wal umrata lillah فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
ممتاز. كافٍ فسر wannan ayoyi guda biyu da arama ya karanta a karkashin ayoyin da muka karanta jiya, musamman aya ta farko, aya ta 188 inda Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. To a cikin wannan aya akwai bayanin haramcin cin dukiyoyin mutane ba ta hanyar gaskiya ba. Hanyoyin cin dukiyoyin mutane ba ta hanyar gaskiya ba suna da yawa. Jiya mun lissafa da yawa daga ciki, kama daga cin dukiyar mutane ta hanyar rantsuwar ƙarya, ta hanyar sata, sane, zamba, duk wannan yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil. Fashi da makami yana cikin aklu amwalin nasi bil batil. Da haka dukkan wata hanya da mutum zai ci dukiyar dan uwansa ba bisa yardar dan uwan nasa ba, ba bisa haƙƙi ba, to wannan tana komawa zuwa ga aklu amwalin nasi bil batil. Da haka suna nan da yawa, kai ma dan uwan ka zauna zaka iya lissafo su, suna nan da yawa, banda waɗannan da ka ji an ambata suna nan da yawa. Da haka wannan aya tana tsawatar da mutum cin ainihin dukiyar dan uwansa ba bisa haƙƙi ba. Lalle za ta zama masa musiba, za ta zama masa tashin hankali ranar tashin alkiyama. Domin dukkan naman da ya tofo da haram, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fannaru aula bihi, wuta ita tafi cancantar wannan jikin. Da haka dukkan wani nau'i na cin dukiyar dan uwan mutum ba bisa haƙƙi ba, maraya ne aka ban maka wasi cin dukiyarsa ka cinye, yana cikin aklu amwalin nasi bil batil. Duk waɗannan suna daga cikin abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ba daidai ba ne a samu musulmi hanyar da yake samu ya ci, ya sha, ya suturta kansa da al'amuransa na yau da kullum, ya zamto hanyoyi ne waɗanda suke na ɓarna ba na gaskiya ba. Mutum ya zamto hanyar sana'arsa sana'a ce wadda take haramtacciya, yana cin dukiyar 'yan uwansa ko ta hanyar riba ko ta hanyar ainihin sayar musu da abu mara kyau da sauransu. Sannan a lokaci guda kuma wannan aya tana ainihin wato sake jan kunnuwan al'umman musulmi da kaucewa ɗabi'ar ba da cin hanci da rashawa. Ba daidai ba ne wato mutum ya san ba shi da gaskiya, don a goyi bayan rashin gaskiyarsa ya ba da kuɗi ga wanda zai goya masa baya. Wannan ba daidai ba ne. A ƙarƙashin haka kenan, ba daidai ba ne mutum yana aikin lauyanci ya san wani client ɗinsa wanda zai kare ba shi da gaskiya, amma ya zo ya kare shi kawai don ɗan abin da zai ba shi, shi ma yana cikin akalu amwalin nasu bil batil. Ka san client ɗinka, ka zama lauya na gari, ka nemi aljanna ta hanyar wannan ilimi naka na lauyanci. Duk wanda za ka yi masa lauyanci to ka tabbatar da cewa yana da gaskiya, amma ba zai iya kare gaskiyar tasa ba, haƙƙin nasa ne, amma ba zai iya ƙwato haƙƙinsa ba, sabida bai iya lauyanci ba, sabida ba shi da wannan ilimin, bai san yadda ake gabatar da ƙara a kotu ba, bai san yadda ake neman haƙƙi ba, sai ya neme ka don ka taimaka masa haƙƙinsa ya fito. To wannan in ka tabbatar yana da gaskiya, ka goyi bayansa, ka shiga kotu, ka yi dogon turanci da gajeren turanci don haƙƙin mai haƙƙi ya fito, wannan madalla da wannan karatu naka na lauyanci. Amma dukkan wata hanya da mutum ka san ba shi da gaskiya, ya ɗauki wani abu na kuɗi ya baka, shi ne da laifi. Amma ka je ka yi dogon turanci ko gajeren turanci, ka jawo kwatin da sakin layi ya zamto ya yi winin, to ko da ya yi winin a nan, to kuma waye zai sake sa shi ya yi winin a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Allah ta'ala ce wala ta kullil kha'inina khasiman, kar ka zama mai kare maha'inci. Duk mutum wanda ba shi da gaskiya, to ka kyale shi, rashin gaskiyarsa ya girbi abin da ya shuka. Haka kuma ba daidai ba ne mutum idan aka ba shi alƙalanci, kasantuwar shi ne mai zartar da hukunci, to ba daidai ba ne ya zamto yana karɓar kuɗaɗe. Shi yasa za ka ga dukkan wani alheri da ake kira da za a ba wa wani mai kujera ko wani mai wani muƙami ko mai abin nan, aka kira shi cin hanci da rashawa. Kuma musulunci ya haramta karɓar wannan. Har ma wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tura wani cikin sahabbansa ya karɓo zakka. Da ya je sai aka ba shi, aka ce to wannan naka ne, sa a aljihunka, wannan shi kuma shi ne zakka. Da ya zo sai ya ce ya ma'aikin Allah, wannan ita ce haƙƙin da ka aike ni, wannan aikenka kenan, wannan kuma nawa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka yaya, ya ce ai su ne suka bani wannan, suka ce sa a aljihuna. Ya ce me ya hana lokacin da ba mu naɗa ka wannan muƙamin ba, me ya hana su bi ka gidan iyayenka su baka? Wannan ya nuna ashe dukkan wani mai kujera ko dukkan wani ɗan wato wanda ya ci wata kujera, to duk wasu kyaututtuka da za a dinga bashi, kama daga tufafin sawa da kuɗaɗe da ababen hawa da dukkan abin da ake bayarwa, duk yana daga cikin cin hanci da rashawa, wanda haramun ne mutum ya karɓi irin waɗannan kuɗaɗen. An naɗa alƙali, shi kenan sai kyaututtuka su dinga biyo baya na me? Akwai albashinsa, akwai dukkan haƙƙoƙinsa da gwamnati take bashi don ya tsaya ya kau da kai, ya yi adalci, duk wanda ya zo gabansa gaskiyarsa ta kwace shi. To amma halin da ake ciki yanzu hali ne na an gurɓata kowa, kowa ya zama corrupt. Cin hanci da rashawa wannan an riga an ƙawata shi, an maida shi ya zama halal. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har tsin waye ga mai bayarwa da mai karba. To amma yanzu cikin waɗannan duk da aka lissafa sai fa wanda Allah ta'ala ya taimake shi ya tsare shi ya kuma sa yana da imani mai ƙarfi shike ya kaucewa irin wannan kyaututtuka wanda ana bayar da su ne da manufofi ba wai ana bayar da su bane dan Allah ana bayar da su ne dan mutum idan ainihin wato bukatarsa ta zo to ai masa hannu ya san na gida. To Allah madaukakin sarki ya ce haramun ne yin haka kuma yin hakan yana daga cikin akul amwalin nas bil batil. Yan sanda suna ciki wanda ana ba su irin wannan kuɗin na goro ko mutum a aikinsa na office a ba shi wani abu a ce na goro ne ko alherin office ko kaza duk wannan yana daga cikin wa tudulu biya ilal hukam. Duk yana daga cikin abubuwan da za ka ga ana yi wanda yake da wani babban office za ka ga ana musu irin wannan kyaututtuka ga waɗanda suke mu'amaloli da su mutum ya yi matukar taka tsantsan wajen kaucewa karɓar irin wannan kyaututtukan da kowace irin siga suka zo masa dan kada ya fada cikin wa tudulu biha ilal hukam. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Daga cikin darussan da waɗannan ayoyi da muka karanta jiya suke karantar da mu kamar aya ta biyu yas'alunaka 'anil ahilla inda Allah madaukakin sarki yace walaysal birru bi antatul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man taqawatul buyuta min abwabiha. Wannan aya a dunkula tana nuna mana ya kamata a cikin kowane al'amari cikin al'amuran da mutum zai aikata to ya bi hanyar da tafi sauki kuma tafi kusa. Ka sauƙaƙa wa kanka addinin shi kansa mai sauki ne dan me yasa zaka biyo da kanka ta inda zaka wahala. Ga kofarka ta gida wadda ka biyo ta nan kawai shiga zaka yi sai ka zagaya ta bayan gida ka hauro katanga yanzu ka shiga ta kofar gida shi yafi sauki ko ka zagaya ka hauro ta katanga. To kaga wannan aya za ka tana magana akan ku biyo ta ku bin za ku shiga gida ku shiga ta kofar gida amma kar ku zagaya ta bayan katanga ba iya wannan ba. Ana koyar da kai dukkan wani al'amari cikin al'amura da zaka aikata to ka bi hanyar da ita tafi sauki wajen dacewa da wannan abin ka bi kuma shortcut hanyar da zata sada ka da biyan bukata ka cikin sauki. Wannan yana daga cikin abinda wannan ayoyi suke kunshe da shi na darasi. Sannan duk wanda zai yi umarni da kyakkyawa ko zai hana munkari to ya kamata ya duba halin wanda zai umarta din kuma ya yi amfani da hanya mai sauki wajen umarnin ko hanin ya kuma ya bi hanya ta siyasa wajen nuna wa mutum abin da yake na daidai don ya samu damar aikatawa ko wajen hana mutum ya aikata abin da yake ba daidai ba. Ka duba yadda Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan usulubin yake cewa walaysal birr bi anta atul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Zai hana ku biyo ta kofofin kaga ana bin usulubi mai kyau usulubi mai sauki da sauƙaƙawa wanda kake ganin yana kuskure kana so ka gyara masa ba da kaushi ake gyara masa. Wanda kaga yana sakaci da wani abu na wajibi wani abu mai kyau kake so kuma ya dinga yi ba da kaushi zaka gaya masa ba sai ka gaya masa ta hanya mai kyau da usulubi mai sauki wanda zai ji dadin karba saboda gaskiya tana da tsaci sai an taimaka mata da wasu ƴan dabaru sannan ake samun karbata. Alhaqa'iqu murra fastakhifu laha khifatal bayan wai gaskiya tsaci ne da ita sai kun nemi bayanai waɗanda za su sauƙaƙa tsacin kamar yadda wani malamin mu yake faɗa cewa za ka ga likita yana da dabara magani yana da ɗaci kuma ya lura cewa ɗabi'ar mara lafiya tana ƙin magani domin ga zafin ciwo ga ɗacin magani sai kapso. Kaga kapso maganin ne a ciki sai aka sa wata leda sai aka nannade zaka ji ba ɗaci ba karta ba bacci ba hamami ba komai in ka sha sai ne leda sai ta narke sai maganin ya fito sai ya aiki a jiki ba tare da an samu ja'in ja tsakanin ainihin wato mara lafiya da magani. Wannan dabarar ita ya kamata duk mai wa'azi duk mai faɗakarwa duk wanda zai ja hankalin mutane zuwa ga wani abu mara kyau zuwa mai kyau to ya koyi hali irin wannan usulubi mai kyau wanda likita shi ma ya samu irin wannan dabarar ballantana kai mai kiran mutane zuwa ga addini. To kaga duk wannan ana nuna maka ka zamto ɗan siyasa wato ka zamto mai siyasa wajen jan mutane zuwa ga alheri kuma ka zamto mai sauki. Sannan mai koyo da mai koyarwa ana so shi mai koyo in yana so ya koya to ya bi hanyar da tafi sauki tafi kusa. Haka mai koyarwa in yana so ya koyar to ya yi amfani da methods akwai methodology kala-kala na karantar da mutane ya danganta da irin mutanen da suke gabanka wasu yara ne wasu manya ne wasu dattawa ne wasu yan boko ne wasu yan arabiya ne wasu mata ne wasu maza ne wasu suna kusa da ilimi wasu sun yi nesa da ilimi wasu yan birni ne wasu yan ƙauye ne ya za ka zo kai musu usulubi iri ɗaya wasu ma yan ƙwalu ne kaje cikin yan chaukaura zaka yi musu wa'azi ya kaga sai ka dan mur kai ma ka dan lankwasa bakin ka kana dan wani usulubi irin nasu dan su samu damar karba to saboda haka yanayi ko da yaushe ana son mai karantarwa yayi amfani da salo na karantarwa da yafi dacewa wannan dai yana daga cikin abin da waɗannan ayoyi suka koyar da mu sannan a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta musamman aya ta uku wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunukum har maganar yaƙe yaƙe duk da muka karanta cikin ayoyin a cikin waɗannan ayoyin a wato a ciki akwai kwadaitar da mu wato wajen duk lokacin da zakai abu kuma abin nan dan Allah ake yin sa to kai matukar fada da zuciyarka ka sa ikhlasi kar shaytan ya lalata maka aiki shi yasa Allah ta'ala ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunukum kaga fi sabilillah shi yasa wani sahabi yake cewa yayi tambaya wane ne zai zamanto yayi yaki fi sabilillah mutumin da yayi yaki shaja'atan dan a ce shi jarumi ne baya gudu a fagen fama da wanda yayi yaki dan kare wani ra'ayi ko kabilar su da wanda yayi yaki dan addinin Allah ya daukaka a cikin waɗannan waye yaki fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yayi yaki dan addinin Allah yayi sama kafirci yayi kasa wannan shine yayi yaki fi sabilillah da kaga kenan wajen yaki fi sabilillah musamman waje ne wanda yake akwai yuwar mutun ya rasa ransa a ce kaje kuma ka mutu kuma ba dan Allah ba akwai hasara da ta wuce wannan akwai yuwar kaje ka dawo da ido daya ka je ka dawo da kafa daya ka dawo da wani bangare na jikinka an yayi damage kuma ya zama to wannan raunin wannan illar wannan nakasar da ka samu ko ba dan Allah ba ka zo ka sha jinya kuma baka da lada ko lasisin ko ba wajen Allah lalle duk lokacin da zaka taimaki addini zaka karantar da mutane zaka gina masallaci zaka gina makaranta zaka taimaki marayu zaka yi wani aiki na alkhairi to Allah ta'ala baya son ka hada shi da wani wajen yin wannan aikin kai dan shi dan ka samu cikakken lada a wajensa wannan shi ma yana daga cikin abin da muka koya a cikin waɗannan ayoyi sannan wannan ayoyi sun hana yin ta'addanci a yaƙi wannan ayoyi sun hana mu yin ta'addanci a yaƙi menene ta'addanci a yaƙi shine kashe mata kashe yara kashe tsofaffi kashe duk wanda bai shiga cikin yaƙi ba yana cikin ta'addanci wannan yana daga cikin abin da muka koya a cikin waɗannan ainihin wato ayoyi sannan duk lokacin da aka yi maka ba daidai ba to ana ayoyin suna kwadaitar da mu kai afuwa duk da Allah ta'ala ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha amma sai ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah an gane ko fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqimtum bihi sai ya ce wala in sabartum la huwa khairul lisabirin dan kada ka je domin idan aka yi maka karama fiye da yanda aka yi ma to ka zama cikin azzalimai wannan abin da Bahaushe yake cewa duk wanda ya maka kankara kai masa kan itace ko ramo gayya ta fita gayya zafi wannan a musulunci babu shi in mutum ya dake ka nauyin dukan zafin ka kimanta yanda shi ma in ka dake shi ba zai ji zafi fiye da yanda ka ji ba zai nauyin dukan bai fi nasa ba in ko ba za ka iya kamanta ba to kai haƙu kaga ana nuna maka musulunci ya yarda an maka ba daidai ba karama amma fa karama daidai yanda aka yi maka in kai fiye da yanda aka yi ma to kai zalunci sannan wannan hadithin yana koyar da mu irtikabu akhaffu dararai wata ka'ida cikin ka'idojin da malaman usul suke kawo irtikabu akhaffu dararai wato idan cututtuka suka zama guda biyu ya zama dole sai an yi daya to sai a duba wanda tafi sauki shi yasa aka ce idan an zo haramin Makka ba a yaki to amma ga kafirai sun zo su yake ku shikenan sai ku zo na su kakkashe ku lalle wato darar ne yin yaki a cikin harin to ku kare kanku shi ma darar ne domin za ku zubar da jinin su to amma wannan yafi sauki shi yasa Allah ta'ala ce in har su suka fara takala ku suka zo har cikin harami suka ce za su yake ku to ku rama wannan sai yake nuna kamar yanda Allah ya ce wal hurumatu qisas ashe wannan yana nuna ko cikin haramin Makka idan mutum yayi abin qisasi za a yi masa qisasi in ya yanke wani hannu za a yanke masa hannu kar ya ce ai an ce harami ba a zubar da jini ya je ya yi ta'addanci a cikin harami Allah ta'ala ce wal hurumat duk abubuwan da suke da alfarma to idan mutum ya aikata su koda a cikin harami ne qisas za a yi masa qisas ina fata an gane wannan a gurguje yana daga cikin abin da waɗannan ayoyi da muka karanta suke karantar da mu sannan abu na karshe afwan shine addinin musulunci baya takala fada ayoyin abin da suka nuna kenan ka duba irin cin kashin da aka yi wa sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka amma Allah ya hana su salama duk muna sanar da tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a makka amma Allah ya hana su salama ba a yi izini su fara ramawa in an yi musu ba har sai da aka koma madina sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira sannan aka yi musu izini da fara yaki to wannan yana nuna maka duk inda ka ga musulmi baya tsokana baya tsokana da haka sai dai in an zo an far masa ya kare kansa shi kullum musulmi ba zai zauna a illata shi ba zai abin nan zai kare kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa yayi shahada shi ba zai taɓa dukiyar wani ba amma yana ya san irin kwakwar da ya sha da wahalar da ya sha wajen tara dukiya haka kawai wani ya zo ya ce ba ni a to zai iya bakin kokarinsa ya ga ya canza ka a kwace mar dukiya har ma aka ce idan ka kashe wanda zai zo kwace mar dukiya jininsa ya tafi a banza in kai kuma aka yi rashin sa'a ya kashe ka wajen kwace mar dukiya aka ce kai shahada man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun duk wanda aka za a ci mutuncin iyalinsa ba zai zuba ido wani dan ta'adda yazo zai mutuncin iyalinsa wajen kare mutuncin iyalinsa sai aka kashe shi yayi shahada ya kashe wanda yazo cin mutuncin iyalinsa jinin wancan ya tafi a banza da sauran abubuwan da hadisin yayi magana akan su Allah madaukakin sarki ya ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyoyinku fi sabilillah wajen taimakon addinin Allah Allah ta'ala yana kiran mu zuwa ga taimakon addininsa da kashe dukiyoyinmu wajen wani kasuwanci wanda ba a faduwa kasuwanci ne mai riba shine mutun ya narka dukiyarsa wajen taimakon addinin Allah zai yi farin ciki zai yi murna ranar da dayawa mutane suke bakin ciki da takaicin dukiyar da Allah ya basu mutun ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillah Allah ta'ala ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka amma fa kar ku jefa kanku ga halaka anan akwai hadisi da Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kuma ƙara yarda da shi Abu Ayyub al-Ansari yace wata rana sun je wani yaki a Rome kasar Rome wanda akwai rundunar da ta taho daga Misra akwai wanda ta taho daga wato a ƙarƙashin jagorancin Amro ibni wato abun nan Uqba bin Amir akwai kuma wanda ta zo a karkashin jagorancin Fadala ibn Ubayd ita kuma ita ce wanda ta taho daga garin Madina dan haka rundunar Rumawa tana da yawa rundunar musulmi su ma suna da yawa to an taho su ma musulmi suka fito dan ayi arangama da waccan babban runduna sai wani daga cikin sahabbai sai kawai yayi kundun bala kawai sai keta cikin wato rundunar Rumawa sai da yaji hatsace su to shine sai nan musulmi sai suka fare masa hayaniya suke cewa ya zai jefa kansa halaka ya shi kadai zai tafi cikin kafirai dauke da muggan makamai ya shiga cikin su wannan ai ganganci ne wannan ai salwantar da rayuwa ne wannan ai kasada ne da kuma jefa kai halaka to bayan ya dawo sai Abu Ayyub al-Ansari dattijan arziki sai ya mike tsaye da ya mike tsaye yace jama'a bari naji ana fassara wannan aya wato sai suka yi kwatin da wannan aya Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku halaka Abu Ayyub al-Ansari yace naji ana karanta wannan ayar amma ana fassara ta bayan da take ba yace asalin wannan aya ta sauka ne akan mu mutanen Madina yace wata rana bayan musulunci yayi karfi sai wasu daga cikin mutanen Madina a tsakankanin su a boye annabi bai sani ba sai suka yi tattauna suke ba junansu shawara cewa to da dai sun taimaki addinin nan sun narka dukiyarsu akai yanzu ga musulunci yayi karfi masu taimakon addini sun ƙara yawa me zai hana yanzu su dan janye daga zuwa yaki wato kasuwancin su da wato dukiyarsu da ta danyi rauni jarun su yake nema ya dan kare me zai hana su ja da baya su je su farfado da jarun su to shine sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda wasu daga cikin sahabbansa suke shawara, suna so su yi withdrawing daga taimakon addini da dukiyarsu, suna son su yi withdrawing daga zuwa wajen yaki. To shine sai Allah ta'ala ce babu halakar da kai fiye da kana fagen fama kana taimakon addini kuma kai withdrawing. Wannan halakar da kanka kai, kana taimakon addini da dukiyarka amma kuma ka zo ka janye ka daina taimakon addini, wannan halakar da kai. Shine sai Allah ta'ala ce wa anfiqu fi sabilillah, a'a wannan shawara da kuke nema ku yi ba daidai bane, ku ci gaba da ciyar da dukiyoyinku wajen daukakar wannan addini, kada ku jefa kanku halaka. Me ya jefa kai halaka nan? Abu Ayyub al-Ansari sai ya nuna musu ashe daina zuwa yaki da daina ciyar da dukiya wajen taimakon addini shine halakar da kai. Duk da fadin ayar zai iya shiga cikin mutum ya hau wani guri ana tunanin wannan gurin ba shi da kwari, zai iya rukitowa, zai iya rukitowa ya mutu ko ya kare ya ce ba komai bari ya hau, ya jefa kansa cikin halaka. Mutum ya hau abun hawa ba burki shi ma yana cikin jefa kai mai halaka. Mutum bai iya ainihin wato wani ya faɗa rijiya shi ba gwanin shiga rijiya ba, kawai ce ya zo a yi za'ufa ɗalibu wal maqlub. To duk ire-iren waɗannan suna daga cikin abin da za a iya cewa ainihin jefa kai halaka, amma asalin ayar jefa kanka halaka shine yanzu kamar shaye-shaye, jefa kai ne cikin halaka. Mutum ya sha abin da zai taɓa ƙwaƙwalwarsa, zai taɓa huhu, zai taɓa zuciyarsa, zai taɓa hantarsa, zai taɓa kaza, zai taɓa sassan jikinsa, ya lalata masa lafiya. Wannan yana daga cikin jefa kai cikin halaka. Mutum yana cikin duniyar masu hankali ya shiga cikin duniyar kawo kata. Amma asalin ayar tana magana ne akan kin taimakon addini da kin fita jihadi wajen ɗaukakar addini. Wannan jefa kai halaka ne. Domin idan ba a yi ba, to musulunci zai yi ƙasa. Idan musulunci ya yi ƙasa, to kafirci zai sama. In kuma kafirci ya sama, to mutane sun shiga uku. Za a ɗanɗana wa musulmi kuɗa ba 'yan kanuwa ba. Mutum za a iya zuwa har cikin gidansa a kashe shi. Kaga dai abin da ya guda shi ya faɗawa. Taimakon addini yana sa musulunci ya ɗaukaka, ya zama abin barazana, kuma kafirai su shiga taitayinsu. To shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya yi kira cewa yin hakan ba daidai ba ne. Wa ahsinu, Allah ya ce ku ci gaba da yin ihsani zuwa wajen jihadi, ihsani taimakon addini, ihsani taimakon gajiyayyu, ihsani taimakon marayu, ihsani shiryar da wanda ya bata, ihsani ne karantar da al'umma addini, ihsani. Allah ta'ala ya ce wa ahsinu, magana mai daɗi ihsani ce. Wa'annan duk gaba ɗayansu suna daga cikin abin da Allah ya ce wa ahsinu, ku kyautata. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, lalle Allah ta'ala yana son ko yana tare da ko yana son ainihin al-muhsinin, masu kyautatawa. Wastamarru ayyuhal mu'minun fi infaqil amwal li nusrati dinillahi ta'ala, da haka ya ku mu'minai ku ci gaba da kashe dukiyoyinku wajen taimakon wannan addini na Allah. Wal jihadu fi sabili, ku ci gaba da fafata jihadi wajen ɗaukaka wannan addini na musulunci. Wala tawaqqafu anfusakum fil mahali, kar ku tsayar da kanku a mahalaka bi tarki al jihad, ta hanyar daina yin jihadi fi sabilillah. Wa adamu al infaqi fihi darak, da kuma daina ciyarwa da kashe dukiya wajen taimakon addini. Wa ahsinu, ku dai kyautata fil infaqi wa ta'a, wajen ciyar da dukiyarku da kuma ayyukan ta'a. Waja'alu amalakum kullahu, amma ku sanya aikinku ga baki ɗayansa khalisan li wajhillahi ta'ala, ya zama kuna yi ne dan neman yadda Allah maɗaukakin sarki. Inna Allaha yuhibbu ahlal ikhlas, Allah yana son masu ikhlasi wa ihsan, Allah ta'ala yana son masu ihsani, Allah ta'ala yana son masu ihsani. Allah maɗaukakin sarki cewa tawajjuhul hajji wal umrati lillah. Allah ta'ala ya ce wa atimul hajja, ku bayar da aikin hajji, wal umrata da aikin umara, cikakku kuma domin Allah. In kun je za ku yi ibadar aikin hajji, to ku bayar da ibadar aikin hajji, ku yi ta cikakkiya. Duk rukunan da ake bukata na aikin hajji ka tabbatar ka yi, dukkan wajibai, sunnoni da mustahabban aikin hajji ka tabbatar ka yi.
dukkan abubuwa na mahazuratul hajj abubuwan da aka hana a aikin haji ka tabbatar ka kauce musu wal umra haka in ka je yin aikin umra
ita ma ka yi wannan aikin umra
kamar yanda ya kamata lillahi kuma kai dan Allah ba dan a ce ma alhaji ba ka je kai aikin haji ne dan Allah shine wa atimul hajja wal umrata lillah ai wa addul hajja wal umrata tammaini ku cika aikin haji ku cika aikin umara khalisaini liwajhi Allah ta'ala kuna masu ikhlasi ko khalisina liwajhi Allah ta'ala kuna masu ikhlasi da tsarkakewa domin Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala yace fa in uhsirtum idan aka tsare ku ko dai kai niyyar kai harama zakai aikin haji ka taho kafin ka karaso wajen wato dakin Ka'aba wajen aikin haji sai aka tsare ka ko dai makiya suka tsare ku aka ce hanyar da za ku shiga daga gari kaza zuwa gari kaza ana ta yaki fada ake ba dama wucewa uhsirtum kuna cikin wanda aka tsare ku ba dama wucewa in kuka wuce akwai yuwar wannan fadan ya hada da ku kuma ba dama ku iya bi ta wani guri nan ce hanyar da za ku ta hada ku zuwa ga garin Makka to kaga uhsirtum an tsare ku kenan bayan uhsirtum tana iya shiga cikin ma'anar kai harama da aikin haji ka taho sai kuma rashin lafiya ta kada kai irin rashin lafiyar da ba za ka iya yin aikin haji ba kaga kai ma an tsare ka to shine sai Allah ta'ala ce fa in uhsirtum idan aka tsare ku daga barin yin aikin cika aikin hajjin nan fa mastaysara min alhadi sai ku gabatar da abin da ya sawwaka na hadaya daga nan inda aka tsare kan sai ka gabatar da abin da ya sawwaka na hadaya in raƙumi kake da iko ka soke shi a gurin in sa kake da iko ka soke in tinkiya ko rago kake da iko ka soke akuya ce ka soke ta shikenan fa mastaysara min alhadi ay fa in mana'akum an adh-dhahab li itimamiha ba'da al-ihram bihima mani'un kal aduwi wal marad idan wani abu ya shiga tsakaninka da bayan kai harama da aikin haji sai wani abu ya hana ka ka shiga cikin haramin Makka ko garin Makka domin cika wannan aiki na umara ko na aikin haji kamar makiya musulunci ko kuma ainihin rashin lafiya fal wajibu alaikum to abin da yake wajibi akan ku shine zabuhu ma tayassara lakum min al-ibli aw al-baqri aw al-ghanam shine ku wato ku yanka abin da ya sawwaka gare ku na raƙuma da shanu da tumaki da awaki taqarruban ila Allah ta'ala dan neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki likai takhruju min ihramikum dan ku samu damar fita daga cikin ihramin wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla dan ku samu damar fita daga haramaku yanzu ka riga kai harama abinda zai sa ka warware daga wannan haramar yanzu ga wani mani'i wani abu ya hana ka kaje ka yi aikin haji kamar rashin lafiya ko kuma fada da ake ko makiya sun hana ku shiga to sai Allah ta'ala ce ka gabatar da abinda ka taho da shi na hadaya an fahimta ko likai takhruju min ihramikum bihalq sha'r ar-ra's aw taqsir ta yanda za ku fita daga cikin haramar da kuka yi niyya ta aikin haji ko umara ta hanyar asce kanku gaba daya ko kuma saisaye shi sai Allah ta'ala ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla kada ku asce kawunanku har sai abun hadayar ku ya isa gurin yankansa ai wala tahliqu ru'usakum idza kuntum muhsirina idan har an tsare ku irin wannan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhu hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai yi umara da shi da sahabbansa mutanen makka suka hana shi anan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbansa su aski su soke abun hadayar su wanda abin da ya faru na sulhu hudaybiya din yayi nauyi sahabbai ba su yi gaggawar amsa wannan umarni na annabi ba saboda suna fatan ko Allah zai saukar da wata doka da zai goyi wato wata aya da za ta goyi bayan matsayin su cewa ba a dai shiga aje a yake umara din a haka har zuwa lokacin da suka tabbatar da cewa babu canji har annabi shi da kansa yaje yayi aski ya soke abin hadayarsa sannan suka soke kaga a wannan shekarar da su damga shiga garin Makka amma ba su shiga ba kafiran Makka sun hana su shiga haka aka yayi aski ya soke dabbarsa ta hadaya su ma sahabbai suka yaga kuma aka juya aka koma zuwa Madina har sai shekara mai zuwa suka zo suka yi umratul qada wato aka rama wannan umarar wanda aka hana su yi bara ko kun fahimci wannan to shine sai Allah ta'ala ya faɗi kai ma zaka iya tsinta kanka ko mu ai wannan zamanin zamu iya tsinta kanmu cikin irin wannan yanayi a hana mu wani dalili ya hana mu shiga bayan mun riga mun yi harama umara ko aikin haji don hakan ta faru gare mu sai Allah ta'ala ya ce wala tahluqu ru'usakum kar ku aske kawunan ku idza kuntum muhsalina idan an tsare ku ko rashin lafiya ko makiya hatta yanhara almuhsaru hada yahu har sai ainihin wato mai wannan haramar wanda aka tsare shi ya soke hadayarsa in ya soke hadaya tunda dama a ka'ida sai ka soke hadaya sannan zaka yi aski in ka je aikin haji to sai ka bari sai ka soke hadaya sannan sai ka yi aski daga nan Allah ya gani ya ka ga dalilin da ya hana ka shiga ka karasa aikin haji ko ka gama umaraka sai kuma ka dawo gida in Allah ya bada iko wata shekara sai a je arama an fahimci wannan hatta yanhara almuhsaru hadayahu fil mawdi'i alladhi husira fi har sai mai harama da aikin hajin da aka tsare shi ya soke dabbarsa ta hadaya a gurin nan da aka tsare shi thumma yahillu min ihramihi to daga nan sai kuma ya warware haramarsa kama na haran nabi sallallahu alaihi wasallam fil hudaybiyah kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke dabbarsa ta hadaya a hudaybiyah thumma halaqa ra'sahu sannan ya aske kansa to wanda shi kuma ba a tsare shi ba fa mahajjacin da ba shi da wani abu da ya dakatar da shi to shi kuma ya zai sai Allah madaukakin sarki yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk idan mutun yayi harama da aikin haji ba zai yanke farce ba ba zai yi aski ba to sai Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan amma wanda yake cikin halin rashin lafiya aw bihi adam min ra'si ko yake da wata cuta a kansa wanda wannan cutar ta sa shi dole yana buƙatar ya aske kai kuma lokacin aski bai ba domin ya riga ya harama da aikin haji a ka'idar aski ba a yin sa idan mutum ya harama aikin haji har sai ranar 10 ga watan Zulhijja ranar sallah kenan mu anan to ranar da mahajjata suke zuwa su yi aski kenan to kafin lokacin sai Allah ya jarabci mutum da wata cuta ko matsanancin ciwon kai dama an yi tara su ma kansa sai ta ciwo ko kuma a kwarkwata ta taru a kansa ta zamto tana addafarsa ta hana shi sakewa ko kuma kansa ya fashe aka ce ai sai an yi masa aski an dinke gurin to kaga yanzu wata cuta ta same shi a kai kuma yanzu lokacin aski bai ba yanzu ga larura za ta sa shi ya aski to a ka'ida ta mahajjaci in yayi aski ba lokacin da aka ce ai aikin haji ba fa fidyatu to sai ya fanshi wannan askin da yayi sai Allah madaukakin sarki ce fa fidyatu to sai yayi fidya ya biya fansa fansa ta ne min siyamin aw sadaqatin aw nusukin fidya ko dai ta hanyar yin azumi aw sadaqatin ko ta hanyar yin sadaka shine ciyar da miskinai guda shida kowanne a bashi rabin mudu aw nusukin ko yanka ta hanyar yanka ko dai sa ko a raƙumi ko sa ko tunkiya ko akuya gurgudan karfin da mutum yake da shi ko manyan dabbobi ko wayannan kanana an gane ko to haka ka'idar musulunci take idan mutum ya samu kansa cikin wannan yanayi shine wa ghairul mufassar wanda shi kuma ba a tsare shi ba rashin lafiya ba ta tsare shi ba makiya ba su tsare shi ba la yanharul hadaya a ka'ida shi ba zai soke hadayarsa ba fil harami a harami alladhi huwa mahilluhu fi yawmil eid wa ghairul mufassar la yanharul hadaya illa fil haram shi kuma wanda ba a tsare shi ba ba zai yanka hadayarsa ba sai inda ake yankawa ko dai a harami ko kuma a can mina fi yawmil eid ranar idi al yawmul ashir shine ranar 10 wa ma ba'dahu da abinda zai biyo bayan ranar sallah ainihin wato min ayyamit tashrik na ranakun yanyane ranar 2 ga sallah 1 ga sallah 2 ga sallah 3 ga sallah in ka hada har da ranar sallah kaga 4 kwana 4 sune ranakun layya da muke mu kuma anan to su kuma a can mahajjata wanda bai samu yi ranar sallah ba to akwai ranaku 2 bayan wannan shi ma zai iya abin nan faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si yahtaju ma'ahu ila al-halq wanda ko yake ba shi da lafiya ko ya samu wata larura akai wanda yake bukatar yin aski wa huwa muhrim amma ya riga ya harama da aikin haji halaka to an ba shi dama ya aska kan wa alaihi fidya amma fa sai ya biya fansar wannan askin da yake bi an ya suma salata ayyam shine azumin kwana uku a can in kuma ya dawo garin su yayi guda nawa a'a yayi azumin kwana uku shine fidya din yayi azumin kwana uku shine a madadin wannan askin da yayi aw yatasaddaqu aw yatasaddaqa ala sittati masakin ko kuma ya ciyar da miskinai guda shida aw yadbaha shatan ko ya yanka akuya li fuqara al haram ga talakawan harami ya tafi sai ya basu su su amfana sai Allah ta'ala ya ce fa in fa idza amintum فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فإذا أمنتم إذا كن أمنتم فمن تمتع بالعمرة وان ديني يين تمتع بالعمرة تهنير يين عمرة إلى الحج يكما حد إذا أيكن حج فما استيسر من الحج تشيما زي ينك أبين دي سوك أنا حدها أيكن حج كلا أكني dinda cewa tafsiri ake ba magana fiqo bace ba za a iya yin dalla dalla ba amma aikin haji duk lokacin da zaka je aikin haji to kala uku ne sai ka san wanne zaka yi akwai ifradi akwai qirani akwai tamattu'i ifradi shine kayi niyyar aikin haji zalla babu umara a cikin sa wannan shine ifradi to shi wannan har ka je ka dawo babu hadaya ba a yanka wata dabba a matsayin hadaya akwai kuma aikin hajin da ake kira qirani shi kuma qirani shine kayi niyyar zaka yi aikin haji da umara a hade a lokaci guda zaka yi umara da aikin haji a hade qirani kenan to wannan ana yin hadaya akan ta sannan akwai kuma aikin hajin da ake kira tamattu shi kuma tamattu shine zaka yi umara in ka gama ka warware niyyarka lokacin aikin haji sai ka sake yin wata niyyar sai kuma ka sake yin aikin haji kaga a tafiya daya kayi umara kayi aikin haji amma daban-daban sai da ka fara yin umaraka ka warware haramaka sannan lokacin aikin haji yayin ka sake yin wata sabuwar niyyar aikin haji ka fa alhazai kuka yi aikin haji to wannan shi ake kira tamattu'i wa an fahimci wa'annan kashe-kashen to sai Allah ta'ala ya ce faman tamatta'a bil umrati duk wanda yayin niyyar yin tamattu'i yanzu wanne ne tamattu'i kenan zai yi umara sannan yayi me to sai Allah ta'ala ya ce bil umrati kaga tamattu'i kenan zai yi tamattu'i da yin umara ila alhajj sannan ya sabe zuwa aikin haji to wannan fa mastaisara min alhadi to zai soke abin da ya sawwaka na abin hadaya an gane ko to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa idza kuntum malai ke ce fa idza kuntum fi amnin wasiha in kuna cikin aminci kuma lafiya ku kalau ba ku da wata larura famanistam ta bil umrati ila alhajj wa dhalika bi istibahati ma hurrima alayhi bi sabab alihram ba'dan tihayi umratihi fa alayhi zabhu ma tayassara min alhadi to bayan ya gama umararsa in ya zo yin aikin haji to in ya aikin haji kuma zai yanka abin da ya sawwaka na abin hadaya fa man lam yajid hadayan to wanda bai samu abin hadaya ba fa man lam yajid Allah ta'ala ce wanda bai samu abin hadaya ba ko ba shi da kudin da zai sai abin hadaya ko bai samu abin hadaya ba ga kudin a wajensa sai Allah ta'ala ce fasiyamu salatati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ashi akwai mathematics a cikin qur'ani wannan lissafi da ka bi formulolinka tarawa kwashewa sau duk gaba daya akwai a cikin alqur'ani kaga yanzu nan an zo maka da plus da kuma equals to duk anan Allah ta'ala ce azumi uku a can in ya dawo gida yayi bakwai sai Allah ya ce tilka asharatun kamila 3 plus 7 equals to 10 an gane ko akwai misali a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ke cewa fasiyamu salatati ayyam zai yi azumin kwana uku a can wato haji din fa alaihi siyamu thalathata ayyam fi ashhuril hajj a wannan watannin aikin hajjin sai azumin kwana uku wa sab'atin guda bakwai kuma idza faratum min a'malil hajj in kun gama aikin hajjin ku wa rajatum ila ahlikum kuka dawo gida wajen iyalanku kuka dawo garuruwan ku sai ku yi guda bakwai tilka asharatun kamila wayannan sune guda goma kenan tilka asharatun kamila goma cikakkiya ta cika kenan la budda min siyami a wannan ba makawa duk wanda bai samu abin hadaya ba ba makawa sai waɗannan azumumukan guda goma sune a madadin hadayarsa da bai samu yi ba ko an fahimta ko zalika alhadi amma fa wannan hadaya din wa ma tarattaba alaihi da duk abin da zai biyo bayan rashin yin ta min siyami na azumi liman lam yakun ahluhu min sakini ardal haram ga wanda iyalansa ba sa cikin mazaunan garin haram ba kone shi zuwa yayi shine wanda wannan hukunci yake kansa wanda shi kuma ba a dan gari ne ba bako bane shi kuma babu wannan hukuncin na yin hadaya a kansa an gane ko sai Allah madaukakin sarki yake cewa zalika wannan hukuncin liman lam yakun ahluhu ya tabbata ga wanda iyalansa wato hadiril masjidil haram ba sa cikin waɗanda suke zauna a cikin gari mai alfarma wattaqullaha sai ku ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokinsa wa hafizu alam tithali awamirihi waje tinabu nawahihi sannan kuma ainihin wato ku kiyaye wajen aiwatar da umarninsa da kuma nisantar abin da ya hana wa alamu Allah ya ce ku sani anna allaha shadidul iqab lalle allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne liman khalafa amrahu ga duk wanda ya saba umarninsa wartakaba manaha anhu wa zajara ya kuma aikata abinda allah ta'ala ya hana kuma ya tsawatar bari ko aya ɗaya mu ƙara a gurguje dan an ce lokaci naga kamar ya kusa ko arama bismillah mun dan ja wannan
du ashhurun ma'lumat
na'am
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
نعم
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب
ممتاز الله مرحبا كن سركي الحج أشكر معلومات الحج لوكة أيكن حج أشكر معلومات وسوة النين سننو وتنين سننو شوال ذو القعدة da kuma ashirin min dhilhijja wadannan sune watannin aikin haji sai Allah ta'ala ce alhajju ay lokacin aikin haji ashhurun wasu watanni ne ma'lumatun sanannu wa inna watanni ne sanannu wa hiya shawwal wa dhulqa'da wa ashirin min dhilhijja shine watan shawwal watan dhulqa'da da kuma goma ga watan dhulhijja faman faraba fihin alhajja duk wanda ya farlantawa aikin haji ya farlantawa kansa aikin haji a cikin waɗannan watanni fala rafasa to babu saduwa da iyali wala fusuka babu fasikanci wala jidala fil haji babu jayayya da musu a aikin haji wama taf'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi ya alamuhu Allah Allah ta'ala yana sane da shi wa tazawwadu idan za ku yi tafiya domin yin aikin haji to ku yi guzuri guzurin abinci guzurin kuɗi guzurin kaza fa inna khairaz zadi taqwa bayan kun yi guzuri na kuɗi na abinda zaka rike abinda zaka yi bukata da shi sannan kuma ka yi guzuri na tsoron Allah fa inna khairaz zadi taqwa domin fiyayyen guzuri shine guzurin tsoron Allah wattaquni Allah ta'ala yace ku ji tsoro na ku kiyaye dokokina ya ulil albab ya kuma abuta hankali ay fa man aujaba alhajja ala nafsi wanda ya wajabta wa kansa aikin haji fi hinna a cikin waɗannan watanni shawwal zulqa'da ashrun min dhilhijja sai wajabta wa kansa aikin haji kamar yaya ya wajabta wa kansa aikin haji ma'ana ya ji har yayi harama wanda ya harama kaga ya wajabta kansa aikin haji kenan dan haka duk wanda ya riga yayi harama a cikin watan shawwal yayi harama zai aikin haji ko cikin kotishin cikin watan zulqa'da yayi haramar ayi shiga haramar aikin haji ko kuma sai da watan zulhajjin ya kama a goman farkon nan sai yayi harama faraba ala nafsihi alhajj ya farlanta wa kansa aikin haji kenan to sai Allah ta'ala ce wanda ya farlanta wa kansa aikin haji a waɗannan watanni bil ihram ta hanyar yin harama da aikin haji fa ya haruma alaihi to akwai dokoki ba da zarar mutum yayi wanka ya ce labbaika allahumma hajjan ko labbaika allahumma umratan yayi harama to akwai dokoki an haramta masa wasu abubuwa ya harumu alaihi aljima'a an haramta masa in tare da iyalinsa ya tafi to an haramta ya kula iyalansa ya sadu da su wa muqaddimati ba saduwar ba dukkan abin da ya shafa gabatarwa da ake yi kafin saduwa da iyali da an hana shi alqauliyya wal fi'liyya wa inda ake yi na kwarkwasa da baki ko kuma a aikace duk an hana mahajjaci ya aikata su bayan ya riga ya yi harama da aikin haji wa ya harumu alaihi alkhuruj kamar yanda aka haramta masa fita an da'atin Allah ta'ala daga barin yiwa Allah da'a bi fi'ilil ma'asi ta hanyar aikata sabo da ya shiga harama da aikin haji to duk wani aikin sabo an haramta masa shi da ma can an haramta masa kafin ya shiga to yanzu ya shiga wani wata mai alfarma yana cikin wani gari mai alfarma to haramcin saban Allah a nan gurin a irin wannan watannin haramcin ya fi tsanani fiye da haramcinsa a wasu watanni ba waɗannan ba fiye da a wani wurin ba nan gurin ba shi yasa sai aka ce an haramta masa ainihin wato alfusuka wal jidal ko da shi sarkin musu ne musun kwallon kafa ne a musun wani musun siyasa ne da sauran duk musu da mutum yake to da ya je ya yi harama da aikin haji to shikenan sai a bawa duk wani jayayya da musu sai a bada hutu kuma sai an gama faman hajjal faman yake cewa fil hajji allazi yuaddi ila al-gabab duk wani musu wanda zai harzuka juna ku yi fada a aikin hajji to an hana wannan musu wanda daga ciki kaga akwai musun kallon kafa yanzu nan sai ga ana dariya amma ya koma fada ko musun siyasa yanzu nan sai ga ana yi kamar da raha amma ya koma fada to ba shi kadai ba duk wani ja'in ja da zai jawo a harzuka wani yayi fada a lokacin aikin hajji to an hana yin jayayya ma ballantana wani ran sai ya baci kuma ai fada an hana shine wala jidala wama taf'alu min khairin abin duk da kuka aikata na alkhairi ya'lamuhu Allah Allah ya sani duk alkhairin da ka aikata komai kankantar sa ka manta ranar tashin alkiyama za ka ga shi a rubuce Allah bai manta ba fa yujazi kullan ala amali Allah zai saka wa kowa akan aikin da ya aikata wa khudhu li anfusikum zadan ku rikar wa kanku guzuri fa za ku je aikin haji kakka je ka zama mutane ka dinga maulata sida a aikin haji duk wanda ko biya maka akai to kar a biya maka kudin ticket kawai ka tafi a baka kudin da zaka sallami gida a baka kudin da in ka je ba zaka zama kallan alal nasi ba zaka je ka zama independent yanda in ka dawo zaka ji dadin yaki hakuri ka ce kai alhajin ne da abin nan amma an ganka a wulakanci a can ka roƙuwa na dala ya baka riyal 100 wani shi ma dai ka je kai maulata sidi ya baka dala 1 abin nan riyal 200 duk da haka da ka maka ni a kar ka je kai kai guzuri cin kan ka tafi duk wanda zai biya maka shi ma ya biya maka kujera babban mai guzuri an gane ko guzurin da zaka sallami iyalanka nan kakka basu ko kana can ana ta kana ta kokarin ka sauke farilla nan su kuma suna ta karbar gashi abinda zasu ci da abinda zasu sha da tasrifin yau ba labari a baka abin sallamar gida gida alhamdulillah zaka je zaku yi sati biyu sati uku wata daya duk ba sa cikin damuwa kai ma in ka je can abinda zaka ci abinda zaka sha masaukinka da lafiyarka da duk abinda ya shafe ka kana da guzuri dan kakka tabu ba guzuri Allah da kansa ya ce wata zawwadu ku yi guzuri an gane ku yauwa kar ka zama muta'akilun ka san muta'akilun shine wai mai da awar tawakkali ne muta'akilu in za a yi tafiya shi ba zai dauki komai ba amma zai bi wayanda suka dauki wani abu kaga muta'akilun ke in gaskiya ne sai ya ware ya tafiya sa shi kare ko yawa amma ya ga kai ka dauko guzurinka ka cika da kakka da kayan masrufi wancin shi ma jikarsa ta cika da kayan masrufi ga kudade a aljihu sai ya makale cikin tawagan kaga ba kwa zaro kuna ci yana kallo ba kwa ce bismillah ko kaga muta'akilun kenan ba mutawakkilun bane yawa don ba a so mutun ya zama muta'akilu wa khuzuli anfusikum zadan min at'am ku rikar wa kanku guzuri na abinci wa sharab da abin sha li safar alhajj sabida wannan tafiya mai daraja mai albarka ta musamman ta aikin haji sannan wa zadan da wani guzurin min salihil a'mal na kyawawan ayyuka kuma nan dukkan yi kokari ka rabu da mutane lafiya wanda kake ce mun ka bashi ka biya shi wanda ka san ka dan taba zalintar sa ko ka dan taba cin wani haƙin sa muhimmin da haƙin sa wanda ka san zaka tafi aikin haji ka dan yi gulmar sa ka je ku dan tafa ka ce to da Allah a yafi juna zabi da dan sakin baki da aka dan yi ko da sani ko ba da shina ba dai to mu za mu yi tafiya ne din mu yafi juna ni dai na yafe maka ta a to ni ma na yafe ma duk ai wannan ai shine yana cikin guzurin a ka je ka sha wahala ka yi aikin hajin ka zo ranar tashin alƙiyama a raba mutane ladan ashe kai hajijiya ka je ba ka sani ba to kaga dole sai kai abin nan shine bayan wancan guzurin na abinci da waye to duk wanda yake binka wani haƙƙi ka warware da shi ka kuma yi guzuri na ayyukan alkhairi lidar al-akhirah sabida gidan lahira fa inna khairaz zad mafi alherin guzurin da dan adam zai yi wa kansa taqwallah shine guzurin tsoron Allah babu wani guzuri da dan adam ya taba yi wa kansa da ya kai guzurin tsoron Allah wa khafuni ya ashabal uquli salima ya ku masu lafiyayyen hankali ku ji tsoro na mana Allah ta'ala ce wattaquni ku kiyaye dokokina ya ulil alba ya kuma abota hankula lafiyayyo Allah ka samu daga cikin ma abota lafiya a wato lafiyayyen hankula abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karba azuminmu Allah ya karba sallolinmu da sauran ibadunmu duka Allah madaukakin sarki masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu wadanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu waɗanda suke ba su da lafiya na gida da na asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya waɗanda suka rasu cikin al'umman musulmi maza da mata iyaye da kakanni da malumanmu da 'yan uwa duka Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna madaukakiya mu ma Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe akwai wata baiwar Allah mahaifiyar wani aboki namu da ita ma Allah ya mata rasuwa yau muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya girmama ladanta Allah ta'ala ya ba ta aljanna madaukakiya
ban sani ba wannan tambayar lokaci yayi insha Allah tambayoyin in ana da su a dinga bayar da su da wuri yanda za a iya dubawa insha Allah ila a riskar da su cikin karatu amma dai wannan ina ganin duk tambayar da aka gaba ansa ba kaman kai tsaye ba ta da alaka da darasin me ita yayi hakuri in muka zo gabar da nake ganin ya dace a amsa ta za mu amsa ko wanda ya tambayar ya ci kafi bai amsa ta ba amma da muka zo maganar ya ci kafi na sannan amsa masa tambayar sa to wannan shi ma naga kaman yana da alaka da kamar aikin haji to tunda muna cikin bayanin aikin haji insha Allah goban manzo Allah ya bamu aran lokaci za mu amsa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.